daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60-25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya fara'a FM Nomad da Lol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka a kodiyaushe muna nan a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanku da dare da fatan an wuni lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Yusuf Aliyu Haran da muka sake dawowa a shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. A cikin shirin namu ne yanzu za ku ji cewa rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhaban Shi'a da dama yayin wata zanga-zangar neman a saki shugabansu wacce ta kai ga yin fito-na-fito da jami'an tsaro. To bayan da kasashen kungiyar tarayyar Afirka suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayin da aka cimma kan hulɗar kasuwanci a tsakanin kasashen, jama'a na ci gaba da tofa albarkacin bakin su.
Yayi kyau yadda ya kawo abu ne da ba a taɓa yi ba, ba ma ba wai a Niger, a Afirka ma babu inda aka taɓa yin taro kamar haka da ake cewa shinkudan huska da shinkudan tabarma. Gaskiya ne, an taru an amshi mutane.
To kan wannan matsaya da aka cimma wacce za ta kawar da shingayen da ke haifar da tarnaƙi a harkokin kasuwancin nahiyar ta Afirka, muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuke kallon wannan lamari? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada manta sai an saka alamar ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafi da labaran wasanni yayin da a yau ake hutawa a gasaccin kofin nahiyar Afirka kafin a gobe a tsunduma cikin zagayen dabda na kusa da na ƙarshe wato quarter finals. Amma da farko ga labaran duniya.
Assalamu alaikum. Prime Minister Britania Theresa May ta ce jakadan kasar Amurka na samun caccaka daga goyon baya, duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya yi kiyada da amincewa da abubuwan da yake yi. Kim Dorach, wanda ya bayyana da wasu bayanan diplomasiya na ɓoye, da cewar shugaban Amurka Donald Trump takwali ne kuma bai cancanci shugabanci ba, ya wulakanta jami'an Burtaniya. Duk da irin cin zarafin da yawa jakadan na Burtaniya, jami'an Burtaniya sun ce akwai buƙatar sauya babban jakadan nasu da ke Washington DC idan dangantakar siyasa da ke ci gaba a tsakaninsu za ta ɗau wani sabon salo. A jiya ne dai shugaban Amurka Donald Trump ya rubuta a shafinsa na Twitter cewar ba za mu sake wata hurɗa jakadanci da Dorach ba, wanda babu wani wanda ke son shi a Amurka. Da farko dai ya ce Dorach baya wakiltar Burtaniya yadda ya kamata. Abu ne mai wuyar gaske a iya kimanta mummunan halin da mutane ke shiga ciki, musamman bakin haure a ƙasar Libya. Kan hanyar su ta zuwa Libya, mutum zai iya ganin abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe, kisa, garkuwa, kai babu wani abun da mutum ba zai iya gani ba. Ko kuma ana iya cewa ka samu shiga ƙasar ta Libya abubuwa ne masu wahala kamin ka kai ga cimma wannan burin. Waɗannan mutanen sun gujewa yaƙe-yaƙe har miyagun ƙungiyoyi kai har ma da talauci, sun bar gidajensu ne don sun so yin hakan. Libya ita ce hanya mafi sauki don zuwa ƙasashen Turai, kuma mafi akasarin matafiyan sun sa ran su don su kai ga wannan ƙasa da kuma neman sun cimma burinsu. Amma a ƙarshe sukan fuskanci zaman kurkuku, kaɗaici, yaƙi, har ma da matsanancin talauci. A cewar masu waɗannan tafiye-tafiyen, wannan babban abu ne, amma kuma maganar tsoro ba wani abu ne ma da kan iya zuwa cikin rayukansu ba. Hukumar da ke sa ido a kan matakan kare dangi makaman kare dangi na Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewar Iran ta wuce adadin sarrafa sinadarin uranium da aka kidanya mata a yarjejeniyar da aka cimma na maganan nukiliya a cikin shekarar 2015. Hukumar ta ƙasa da ƙasa ta ce a jiya Litinin ne masu binciken nata suka tabbatar mata da cewar Iran ta wuce adadin sinadarin uranium da aka sanya wa da ya kai kimanin kilo da ya kai kimanin kashi 3.67 cikin 100 a karkashin yarjejeniyar da aka cimma wanda kasar take kokarin yin ajiyar wannan uranium din hukumar da bata bayyana adadin da ita Iran din ta ajiye ba amma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya ambaci cewar mai magana da yawun kungiyar ta mai sa ido ya bayyana da cewar Tehran ta sarrafa sinadarin uranium kusan kashi 4.5 cikin 100 labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Tawagar wakilan Afghanistan fiye da 50 ne suka kammala wani babban taro da kungiyar Taliban jiya Litinin inda suka fidda wata sanarwar haɗin gwiwa dake jaddada bukatar da ake da ita don kawo ƙarshen fadace-fadace na yakin basasa da ya dade a ƙasar da kuma cimma kyakkyawar matsaya a zaman shawarwari na neman sulhu da ake yi a tsakanin ita kungiyar ta Taliban da kuma Amurka ke jagoranta a birnin Doha sun kammala wannan taron ne da muhimman abubuwa da ake kokarin cimmawa dan daidaito da kawo ƙarshen wannan yaki da ya kwashe tsawon shekaru 18 ana yi a kasar duka waɗanda suka halarci taron gaba ɗayansu sun amince da cewar cimma cikakken dorarren zaman lafiya abin da jama'ar kasar Afghanistan ke bukata kenan zai iya yiwuwa kuma ne a kawo ƙarshen wannan idan bangarorin biyu sun zo a lokaci ɗaya an kuma samu cimma matsaya an da yaba wa taron da aka yi a matsayin na tarihi wanda shine na farko da ya taba kawo jami'an gwamnatin Afghanistan ko da yake sun zo don kashin kansu ne a baya dai kungiyar Taliban ta amince da cewar bata amince da wannan gwamnatin ba wanda take ganin cewar gwamnati ce mara adalci da kuma take haramtacciyar gwamnati kuma tana kallanta a matsayin baiwar Amurka biyo bayan makonni da aka yi kwashe da kuma cece kuce kuma aka yi zafafan zanga-zanga akan titina a wurare daban-daban a kasar Hong Kong shugabar Hong Kong din Carrie Lam ta ce kudurin da za aka yi shirya wanda kuma aka zo da shi don ya bada damar a kai mutane da suka yi laifi kasar China don yi musu hukunci ya lalace a lokacin da take ganawa da manema labarai ta shaida hakan a jiya.
A gaida Yusuf Aliyu Harande wanda ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To da farko rundunar ƴan sandan Najeriya ta ce ta tsare mabiya mazhaban Shi'a da dama a yau yayin wata zanga-zangan neman a saki shugabansu da suka gudanar a Abuja wacce ta kai ga yin fito na fito da jami'an tsaro inda aka samu jikkata da kone-kone. Daga Abuja ga rahoton da Nasir Adamu kai ya aika mana.
Babban sufetin 'yan sandan Najeriya Muhammadu Adamu ya ce rundunar ta yi bakin ciki yadda 'yan Shi'a almajiran Ibrahim Al-Zazzaki suka ɗau doka a hannu da ya kai ga raunata jami'an 'yan sanda guda 9. A sanarwa daga jami'in labarun rundunar Frank Umba, Adamu ya ce rundunar ba ta hana mutane 'yancin bayyana ra'ayinsu ba, yana mai umurtar duk sassan rundunar su ɗau matakan kau da bara daga duk wata barazana daga 'yan Shi'a. Yan Shi'an dai da ke zanga-zangar neman gwamnatin Najeriya ta bada dama don kai shugabansu da ke hannun jami'an tsaron tun 2015 asibiti a ƙetare don sun ce yana cikin tsananin rashin lafiya sun ɗau matakin ɗauki ba daɗi da 'yan sanda a majalisar dokokin Najeriya har da farfasa gilasan motoci inda su kuma 'yan sandan suka yi ta jefa hayaƙi mai sa ƙwalla. Yayan malamin sun sha nana ta yanayin rashin lafiyar da yake ciki da bukatar sake shi ko da akan beli ne kamar yadda Justice Gabriel Kolawale ya taba yanke hukunci.
Sunana Suhail Ibrahim wato mutum ne mai wato ainihin yana da kwanciyar hankali mutum ya san shi san cewa ba zai ganshi cikin rubu ba amma ko duk da haka nan hannun shi bai gama warkewa ba har yanzu kuma a ce mutum ba kawai ya rasa yara ba kawai ya rasa mabiya ba da ɗaliban shi ba kawai duk wa'innan abubuwan ba da ma abubuwan da ya mallaka da ya rasa ba wayannan ba kawai ya rasa wani bangare na jikin shi wato ya rasa idanuwan shi zance idanuwa saboda idan shi daya babu dayan kuma na biyu yanzu haka baya gani da shi so daya yake da ce ya rasa duka idanuwan shi kuma a ce banda haka nan kawai an raba ka da wayanda kake so ba ma batun mutun yana cikin duwannan damuwan ya zama zai samu wanda zai tattauna wannan matsalan da ba an raba shi da family din shi
yanzu a tuna tsohon ministan shari'a Abubakar Malami ya ce akwai dalilan da za su saka bayan bada bailin wanda ake tuhuma a iya ci gaba da rike shi a hannun jami'an tsaron
in ma ta bada hukunci akan cewa an bashi ka bayi akan ka kawo mutum biyu uku su tsaya ma abokin jariya ga cewa irin abin da ka aikata ta fuskar laifi ka zama sanadi misali kila na hasarar rayuka ya kila ka kafa tsari na gwamnati cikin gwamnati ko ce jiha ka ce kana da gwamnati da abubuwa makamantan su yawaiwayi kotu cewa baka da haƙƙi na a cikin irin wannan yanayi a bashi ka bayi yana roƙon kotu da ta walwale bailin nan da kotu ta san da wannan jawabi a lokacin da ya gabatar da bukatar bayi da bata bada bayi ba
rundunar yan sandan ta bada tabbacin kama almajiran Elzazzaki da dama waɗanda tace suna da hannu a dauki ba dadin inda kuma ta bada umarnin sashin kula da jinyar dan sanda ya kula da magani ga jami'an da suka samu raunukan sakamakon muzaharar yanzu dai Abuja ta yi tsit kamar ba abun da ya faru Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
to Allah ya kyauta to wani yi kokari na neman maslaha kan rikice-rikice da ke shafar makiyaya a Najeriya ofishin mataimakin shugaban kasar tare da haɗin gwiwar wata kungiya ta wanzar da zaman lafiya mai zaman kanta da ake kira Center for Humanitarian Dialogue sun fara wani taro da za a kwashi kwanaki uku ana wayar da kan makiyaya kan yadda zamantakewarsu da manoma za ta inganta a tsakaninsu wakilin sashen Hausa Madina Dauda ta haɗa mana wannan rahoto da za ku ji
Wannan yunkuri ne wayar da kan makiyaya ya samo asali ne daga yawan rikice-rikice da ke faruwa tsakanin makiyayan da manoma daga shehar Arewa har zuwa kudancin kasar da yanzu haka yake kokarin raba kan kasar kashi-kashi daga dukkan alamu wannan rikici ya damu mahukuntar kasar da yasa aka fara tuntubar juna ta hanyoyin sulhu Dr. Andrew Kwasadi shine ya wakilci ofishin mataimakin shugaban kasa a taron
akwai sifofi shida a wannan plan kuma zai dau shekara 10 amma yanzu shi shugaban kasa ya bada goyon baya cewa a fara yanzu kuma ayi kaman yanda jama'a suka yarda dole ka fahimci me makiyaye yake so me manomi yake so sannan ina zamu hadu a tsakiya yanzu na ji dadi ba taro kawai yanzu na me za a rubuta ba taro ne yanzu ya zamu samu cin gaba muna son training yanzu mun gane wannan abin ya zamu yi mu ya za a addana mu kungiyar mu samu cin gaba
A nan su bangaren daya cikin shugabannin kungiyar makiyaya ta kasa Magban Baba Usman Ganzarma ya yi tsokaci akan taron
An kira mu ne za mu samu karin ilimi akan wanda muke da shi wajen tattauna sulhu da kuma yadda ake samun kyakkyawan sulhu don tabbatar da zaman lafiya a kasa kawai dai fatan mu da addu'ar mu Allah ya sa kuma tsari wanda za a fito da shi ya zamana tsari ne wanda zai kawo ƙarshen wannan rikicin ya zamana tsari ne wanda zai amfani da fulatani makiyayi a kasa Allah ya sa ya zama tsari ne wanda zai tabbatar da zaman lafiya fulani makiyaya a kasa su suka fi shan wahala kan wannan rikice-rikice da ake ciki a fadin kasar tarayya
ita ma dai Khadija Haruna Ardido ta zo taron ne a matsayin ta na shugaban kungiyar mata makiyaya inda ta yi na'am da sabon tsarin da aka dauko
ni abinda na hango bi iznillah insha Allah za mu cimma wannan buri na samun kyakkyawar rayuwa ga matan bafullatana ga matan bafullata da mijin bafullatani da dukka in aka maida hankali kuma a harkar ilimi ba ma na makiyayi kadai ba na kowa da kowa to sabuntan abun kenan talauci zai kauce babu fitilu babu shin hankali babu wani abu har yanzu sabuntan abun shine zamani ya shigo cikin kiwo idan zamani ya shigo cikin kiwo akwai cin gaba
a yanzu an fara da jihohi takwas ne da tsarin yadda za a samu kyakkyawar sulhu abin jira a gane shine yadda darussan za su kai ga waɗanda ke gundumomi saboda a samu nasarar samun zaman lafiya mai dorewa Madina Dauda sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja Najeriya
tun bayan da kasashen kungiyar tarayya Afirka na AU suka rattaba hannu kan shirin fara amfani da matsayin da aka cimma ta hudar kasuwanci tsakanin kasashen wacce za ta bada damar kawar da shingayen da ke haifar da tarnaki a hudar kasuwancin su jama'a na ci gaba da tofar bakacin bakin su musamman ma 'yan kasuwa kamar da za ku ji a wannan rahoto da Tamar Abare ta aika mana
Wasu al'ummar kasar Niger sun bayyana ra'ayinsu game da yarjejeniyar kasuwanci na bai daya da babban taron na Afrika da aka gudanar a Yamai ya dauka. Alhaji Babikir wani babban dan kasuwa ne a nan Niger ya ce babban alheri ne a gare su.
Kowa ya san wannan yarjejeniya alheri ne za ta kawo. Kuma a ganin mu ta kama alheri. Amma galibi mu nan Niger kasuwar mu da muke yi karamar kasuwa ce wanda take taka je ka sayo ka saida ka je ka sayo ka saida. Kun wannan abin kuma ya zama bai daya kenan dole sai an cire an kullu an san irin dabarorin da za a yi abin da za a kudurta shi wanda ya zama namu ne na kashin kanmu za mu yi shi. Tukwana hoyan ansu makwabta za su zo su saya ko kuma mu kai makwabta su saya. A matsayin mu na yan kasuwa muna so Allah ya ba mu hadin kai yan kasuwar Niger gaba daya.
Shi ma dai Ahmadu Dankwari na kungiyar Farar Hula ya ce sun yaba da kudurori na cigaban Afrika da taron ya tsaida.
A cikin sumekin da gihin sumekin kudurruka da yawa aka dauka musamman kudurkarar da ya shahi cigaban Afrika. To wannan shi ma abu ne mai kyau wanda din dan kasa ya kamata ya ji dadin shi kuma musamman ƴan kungiyar Farar Hula ya kamata su sa ido su bi sau da kafa duk abin da aka rattaba ma hannu a tabbatar da ba a rubuce bane kada aka yi shi an ayi shi a aiwace. An yi abubuwa da yawa aka kare so mai ba kwashewa ba aka aikata da su. Wannan abu ne wanda aka bar ma Niger wanda Niger za ta ci al fanin shi.
Daga nashi waje Umaru Isa na kungiyar dattawa cewa yayi abu yayi kyau.
Yayi kyau yadda kai abu ne da ba a taba yi ba ma ba wai a Niger a Africa ma babu inda aka taba yin taro kamar haka da ake cewa shin kudan huska ta fi shin kudan tabarma gaskiya ne. An taru an amshi mutane kuma kowa ya kana shi kokari dan abin yayi nasara. Bukata ta biya an yi nasara abubuwa iri-iri har wani basarauke ya zo hadda matan shi goma sha kaza al'amari sai a ce yayi kyau tunda wani bai taba ganin haka nan waye taba ganin namijin da yake tafiya da matan shi goma sha kaza.
Shi kuwa Abdul-Jalil na bangaren adawa ga abin da yake cewa
a madayin mu ya adawa kan kuma ci kan mu zama ma a cikin adawa na wannan mulkin gudan kasa ne da na matsayin mu na kan kasa muna farin da aka tsara mafi yawan shugabanni sun zo sun yi taro su koma gidajen su lafiya. Wannan ba karamin abin jin daɗi bane ba. Bukatar mu dama mu adawa da ake ta kasa ta ci gaba da na mu muna farin ciki da aka yi taro aka gama lafiya.
Tamar Abari muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar Niger.
Manufar mu anan da mutangana zama na mutunci da lumana.
To kan wannan batu na kulla wannan rijeniya da wato ta kawar da shingan da ke haifar da tarnaƙiyar harkokin kasuwancin nahiya ta Afirka muke so ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan rijeniya. Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kiran mu na farko ya fito ne daga jihar Nasarawa. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum.
Amin wa alaikum salam.
Ahun lafiya ina gajiya?
Lafiya kalau alhamdulillah.
Kana magana da babawo mai gida ta askai kar local government na Nasarawa.
To muna jin ka malam babawo.
da Allah baka hakuri
muna magana kan matsayin da kasashen Afirka suka cimma dangane da abin da shafi harkokin kasuwanci da za a kawar da shingayen da ke kawo matsaloli wajen kasuwancin su. Ya kuke kallon wannan yarjejeniya?
Eto yarjejeniya irin wanga kamar wannan lokaci da ake ciki ana yin irin wannan irin zaman da yawa, to amma yana kasancewa ita Afirka gabaki daya kanta har yanzu da ya gama haduwa wata ra'ayin nasu bai zo ɗaya ba, sai dai muna addu'a Ubangiji Allah ya haɗa kan Afirka ya yi gaba daya. Da fatan za ku tashi lafiya. Na gode.
Mu ne da godiya Malam Babawa daga jihar Nasarawa. Lambar da za a kira ita ce 2020-2025-6555. Kada manta muna magana ne kan mutum matsayi daga cimma a kasar Niger. Wane ne kallai?
Usman ne da babu ne yaji mai cajin waya ba kare.
To muna jin ka Malam Usman.
Na'am, wannan zai taron da aka yi a Niger zai alfanar sosai a kasashen yammacin Afirka.
Na tarayyar Afirka ne gaba daya.
Na'am, na tarayyar Afirka gaba daya. Mun ji daɗi da shugabanmu ya sa hannu a cikin wannan yarjejeniya. Allah ya taimaka kuma Allah ya sa ta zama mana alkhairi.
To muna godiya Malam Usman daga Buniyadi. Bari mu je jihar Kaduna. Wane ne kallai? Yau Malam Murtala, barka da dare. Sai dai yau ina jin ka a can jiki. Yauwa yanzu kake magana, yanzu nake jin ka.
To kamar da na faɗa sunana Murtala ne, ina kiran ku daga garin Jansa da wannan taro na. To a Mamun Lalo, mun saba ganin irin waɗannan tarurruka amma a ƙarshe abu ke zuwa ya zama ne ya tsara ya zama tarihi kawai. Ita duba lokacin a fatin su Mamun Jandal ya ce kokari da san hada kan Afirka da kudade da mutayya. To abun bai zo kuma ya ci gaba ba bayan su. A kuma yanzu abin da nake ba su shawara rikicin da ke faruwa musamman irin South Africa da wasu kasashe da bakin fata zai je suna cike suna gani so za su mana magani bakin fata sun cewa bakin fata dan uwan shi ne, ko kuma da wasu kasashe aka zaka kwato mu wata kasashe Africa din shi da sun ba da gudunmuwar su da kudade ko sojoji ko jarumai so yara mana wannan mu'amala bakin fata dukkan bakin fata dan uwan shi ne abinda muke ba su shawara kenan da fatan za ka yi lafiya.
To muna godiya a Malam Murtala daga Kaduna. Bari mu je jihar Niger. Wane ne kallai?
Ibrahim da yankin Huna a garin Mai Gode a Kimba.
To muna jin kamar Ibrahim.
To gaskiya ni a ra'ayina wannan yarjejeniya da ta kawo ƙarshenta to abu ne mai kyau, to sai dai matsalar da kenan kamar da shi Malam Murtala ya faɗa to abubuwan da ke kasancewa kenan. Yanzu da zai yiwu ya kasance a ba 'yan kasuwa mara na wacce ƙasa ya shigo da wannan ƙasa da mai ƙarfi da mara ƙarfi duk wanda ya fi ƙarfin al'amari ɓangaren kasuwanci zai sarrafa kasuwan shi hakanan. To da abu ne mai kyau saboda zai iya yiwuwa ya kasance kowace ƙasa ta mallaki dukkan wani abun ɓangaren rayuwa dole sai an ɗauko na wata ƙasa akai wata ƙasa. To da za a ba 'yan kasuwa mara ya kasance na wacce ƙasa shigo da wannan ƙasa to abu ne mai kyau.
Malala mun gode Malam Ibrahim duk da ma dai cewa ita wannan matsaya abin da ta tunkara kenan take so ta cimma. Mun gode, bari mu sake komawa jihar Kaduna. Wane ne kallai?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Amin wa alaikum salam.
Malam Mahmud Lalo, barka da yammaci.
Alhaji Musa, barka da dare.
Suna da Alhaji Musa Garo, mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya.
Adallah, muna jin ka.
To alhamdulillah, idan muka ɗauki wannan batu a matsayina na ɗan kasuwa a Afirka kuma a Najeriya, babu shakka ina farin ciki da wannan al'amari. Saboda idan aka ɗauka kaga misali kamar irin mutanen da suke ganin kamar zaka so kaya irin daga Niger ko daga Kwatano ko daga wasu wurare dai da sauransu, kaga duk irin wannan abubuwan da aka sa hannu in dai abin ya tabbata an tabbatar da shi to babu shakka kaga mu 'yan kasuwa za mu dara maimakon abin da ake cewa ana samun shi da tsada, kaga dole abin zai sauko domin za a samu yawaitar waɗanda za su je dan miliyan 2 ka miliyan 1 da rabi miliyan 3 zaka je ka yi order kaya ka shigo da shi.
To afwan Alhaji Musa, lokaci ya ɗaga mana hannu, muna godiya ƙwarai da gaske ga waɗanda suka kira suka bayyana ra'ayinsu. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
wasanni a takaice.
A yau kotun kwallon kafa na kasashen nahiyar Afirka da ke wakana yanzu haka kasar Egypt ko Misir na matakin hutu kamin gobe idan Allah ya kai mu za a so makarawa a wasannin kasashe guda 8 da ake kira quarter final ko kuma quarter final Laraba za a gwabza tsakanin kasar Benin da kasar Senegal sai tarayyar Nigeria da Afirka ta Kudu yayin da a ranar Alhamis kasar Madagascar da ta zo a matakin bazata wannan matsayi za ta goga da kasar Tunisia ko kuma Tunisia sai Cote d'Ivoire ko Ivory Coast da za ta goga duka ranar Alhamis din da kasar Algeria ko kuma Algeria shi ko sabon daraktan kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa PSG cewa da Leonardo dan kasar Brazil a yau ya yi karin bayani a shafin Twitter na kungiyar kwallon kafa ta kasar Faransa PSG inda yake cewa Neymar da ke bugawa kungiyar bai halarci sake komawa a ta na soma wasannin sabuwar kakar shekara ta kwallon kafa ta kasar Faransa ba tora Nigeria kuma club din zai dauki mataki kokara a kansa. Haka ma Leonardo din ya ce dan wasar na kasar Brazil cewa da Neymar yana iya tafiya duk club din da yake so, amma fa da zaran aka cimma yarjejeniya tsakanin club din Paris Saint-Germain da club din da shi Neymar din yake so. Leonardo din ya ci gaba da cewa PSG baya buƙatar dukkan wata farma daga dan wasar na kasar Brazil a cikin wannan zance. Ya ci gaba da cewa bai san club din da a duniya na kwallon kafa yake iya ya ci gaba da haskawa a fagen wasanni da zaran dan wasansa na ganin cewa yafi karfin kungiyar kwallon kafar. Sai dai baban Neymar din shi ma a yau a lokacin da yake mayar da martani a shafinsa na Twitter ya ce club din kwallon kafa na PSG na kasar Faransa yana da labarin dalalan rashin soma tar atsayi na sabuwar kakar kwallon kafa na wannan shekara na Neymar din a club din sa na Paris Saint-Germain. Shi dai Neymar ya sa hannu akan kudi euro miliyan 222 har izuwa shekara ta 2021 domin buga club din Paris Saint-Germain na kasar Faransa da ke jiran ganin yanzu haka club din da zai biyan waɗannan kudade domin ya sayar da dan wasar. Shi ko Joao Felix dan wasan kwallon kafa na kasar Portugal da ke buga club din Benfica de Lisbon ta kasar Portugal din ya zama dan wasan kwallon kafa na uku da aka saida kudi mafi tsada a duniya bayan da Atletico de Madrid na kasar Spain ya zuba kudi wuri na gogar wuri har miliyan 126 na euro domin sayan dan wasar. Guda biyun yan wasannin da aka saye da kudi mafi tsada fiye da Joao Felix din su ne Neymar daga club din Barca zuwa club din Paris Saint-Germain sama da shekaru biyu da suka gabata akan kudi miliyan 222. Sai Kylian Mbappe dan kasar Faransa da PSG ta saya daga club din AS Monaco shi ma na Faransa shekaru biyu da suka gabata a kudi wuri na gugar wuri har miliyan 180 na euro. Haruna Mamman Bago na birnin Kwanne, sashen Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma sai labari a takaice.
To Mahmuda, takaicen shine Prime Minister Burtaniya Theresa May ta ce jakadan kasar a Amurka na samun caccaka yana samun ci gaba da goyon baya daga gwamnatin kasar duk da cewar shugaban Amurka Donald Trump ya caccaki jakadan Kim Dorach wanda ya bayyana da wasu bayanan diplomasiya na boye da cewar shugaban Amurka takwali ne ko kuma ana iya cewa bai cancanci shugabancin kasar ba. Abu ne mai wuyar gaske a iya kimanta mawuyacin hali da mutane ke shiga a lokacin da suke tafiye-tafiye don zuwa kasashen Turai don neman rayuwa. Kan hanyar zuwa Libya, mutum kan fuskanci abubuwa da dama da suka hada da fyaɗe, kisa, garkuwa, kai har ma da wasu abubuwa na miyagun kallo.
Tuma saro da haka mu kawo ƙarshen shirin namu ne, sai kuma gobe da Allah ya kama za ku ji wasu abokanan aikin mu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safa agogon Najeriya ne jira kamar da chari 8 kenan, wato 5 kenan na safa agogon Ghana. Yanzu madadin Yusuf Aliyu Harande da Daniel Brown, sai kuma injinin mu Nelson da hada mana shirin baki dinsa. Ni Mahmud Lalo nake cewa kwana lafiya daga nan sashen Hausa na Amurka a birnin Washington.